sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 17 26 da kuma 60. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger kuma za su iya kamun ta ce kai tsaye ta tashin FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai radio amfani sarauniya fara'a Omar da Lord da kuma niya kana masu na'urar computer a lokacin da suke son kamun tashar to suna iya samu akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masare assalamu alaikum yanzu din ma Ladan Ibrahim Ayo ne tare da Grace Alheri Abdu muke farin cikin sake jin gaban shirin da wannan hantsi kuma bayan labaran duniya za ku ji yadda al'ummar jamhuriyar Niger suka koka akan karin kudin tafiya aikin haji sai kuma ziyarar da mataimakin gwamnatin jihar Taraba ya kai a garin Mambila inda aka yi rikici kuma har rayuka suka salwanta muna da labaran da suka dauki hankulan jaridun na Amurka daga bisani mu kawo muku sakonni da ku masu sauraro ku kai ko muna sai da duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum barkamu da hantsi ga cikakkun labaran. Yan sandan kasar Faransa sun ci an kama wani da ke kokarin afka gungun mutane da mota kofar wani masallaci da ke garin Pretel. Babu wanda ya ji rauni a wannan lamari da ya auku jiya Alhamis. Direban da ba a bayyana ba bai iya wuce shingayen da aka kafa kewayen masallacin ba bisa ga cewar 'yan sanda. Jarida Le Parisien ta buga rahoto cewa mutumin ya ce yana neman ramuwar gayya ne kan harin kungiyar IS da ta kai da ya yi sanadiyar mutuwar mutane da dama a Paris kwanan nan. Makon da ya gabata aka kashe wani mutum da dama kuma suka jikata lokacin da wata babbar mota ta kutsa kan waɗansu da ke aikin ibada a daidai sun tashi daga wani masallaci a birnin London. Kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya kada ƙuri'ar da ta sami goyon bayan dukkan membobin jiya Alhamis na rage ayyukan wanzar da zaman lafiya da ake gudanarwa a yankin Darfur na ƙasar Sudan ta kudu da kimanin kashi 30 cikin 100. Ƙudurin da Burtaniya ta gabatar ya samu asali ne bisa la'akari da ingancin harkokin tsaro da aka samu a Darfur da kuma matsin lambar da Majalisar Ɗinkin Duniya ke fuskanta daga Amurka, wadda ta buƙaci Majalisar Ɗinkin Duniya ɗin ta rage dala miliyan 600 daga ayyukan wanzar da zaman lafiya da Majalisar Ɗinkin Duniya ke gudanarwa. An shafe kimanin shekaru 15 ana fama da matsaloli a yankin Darfur tun bayan wani rikicin ƙabilanci da ya ɓarke na adawa da gwamnati, wanda ya haifar da mai da martanin sojojin gwamnati tare da goyon bayan 'yan tawayen ƙasashen Larabawa. An kashe kimanin mutane 300,000, sama da miliyan 2 kuma suka ƙaurace wa matsugunansu. Kamfan ruwa da kuma yunwa sun ƙara assasa wahalar da ake fuskanta. To, kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jiya Alhamis, Amurka ta fara aiwatar da sababbin dokokin da suka buƙaci masu neman takardun izinin shiga ƙasar daga ƙasashe da galibi musulmi ne guda 6 su kasance suna da wata dangantaka ta ƙudda-ƙudda wani danginsu ko kuma wata cibiyar kasuwanci a Amurka kafin a ba su izinin shiga ƙasar. Manyan jami'an gudanarwa sun yi bayani jiya Alhamis ɗin kan yadda jami'ai za su tantance takardun masu neman izinin shiga Amurka daga ƙasashen Iran da Libya da Somalia da Sudan da Syria da kuma Yemen. Sababbin dokokin sun fara aiki ne jiya Alhamis da ƙarfe 8 na dare. Za a kyale waɗanda suka kammala shirin zuwa Amurka kafin ranar 6 ga watan Yuli su shiga. Waɗanda suke da shirin ziyarar ƙasar kuma bayan wannan ranar za a bayyana yadda tsarin zai shafe su a wani lokaci nan gaba bisa ga cewar wani babban jami'in gwamnati. Daga ƙarshe, fadar White House tana kare rubutun da shugaba Donald Trump ya aika ta hanyar Twitter yana gwale wata fitattar mai sharhi a talabijin jiya Alhamis. Trump ya wanke Mika Brzezinski da ke gabatar da wani shirin talabijin da ake kira Morning Joe da saurayinta Joe Scarborough. Mutanen sun bayyana cewa sun je gidan Trump na Mar-a-Lago da ke jihar Florida domin shirya wata hira da shugaban ƙasar mai jiran gado wata guda kafin a rantsar da shi. Nan da nan dai 'yan majalisar dokokin Amurka sun kushe kalaman shugaban ƙasar kan fasalin wato wanda ya yi a kan fasalin mai gabatar da shirye-shiryen talabijin ɗin. 'Yan majalisar dattijai na jam'iyyar Republican ma sun kwaɓi shugaba Trump.
Ɗan duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka. To malamin bude taskar rahotannin da rahoton da kokawan da wasu ƴan jamhuriyar Niger suka yi game da kudin tafiya aikin haji ga Haruna Mamman Bako da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Hukumar dake kula da shirya aikin haji da umara ta jamhuriyar Niger da ake ce ma Koho ta hiddo farashin kudaden kujerar Makka ta wannan shekara ta bana da ta kai miliyan 2 na sefa da jikka 238 inda aka samu ƙarin jikka 162 da ɗan kai na sefa bisa ga kudaden da kowane maniye ci ya biya a shekarar da ta gabata. Hasalima hukumar ta Koho ta yi kira ga maniyata waɗanda ba su ida biyan kudaden su ba da su gogota yin haka, kamar yadda kwamishina na hukumar ta Koho cewa da Malam Jibrila Abubakar yake bayyanawa.
A gaya ma duka wanda yake kandida ne na haji ko wanda yake da mutumin shi wanda zai kai haji bana ko wanda ya san shi da kanshi yana son zuwa kai ta bato yi saboda bana Saudiya da wuri za su ne abin visa kenan da wuri za shi saboda suna cikin tsoron abubuwan da yake horuwa tsakanin su daga sashen Gulf kamar Qatar kenan kamar Iran da wani wani ne don suna kiyaye wannan daga lokacin da suka bada na bada visa bana ba irin na da bane da za a ce har ga jira na ce tsoron sati guda a rage visa lokacin ya zo riya za su to kiran da muke da shi ne mu ce ma duka wanda ya zama to yana da niyya ko yana da maniya ci mai son zuwa haji ko yana da niyya biya ma wani ya kokari ya biya mishi kamun wannan watan mutu.
Jama'a da dama ne a kasar yanzu haka ke nuna rashin jin dadin su game da karin kudaden kujerar ta bana ta zuwa haji. Musuma da Muhammadu Isa Matankarawa.
Ga wanda ya zuba miliyan guda da 500 zuwa haji an yi ƙarin kuɗi an ce sai ya bada miliyan 242 kenan yanzu jika 742 zai bida to in ba kana da su ko kuma kana da wata rangama wadda zaka ba su an ce kwana 8 ko rangama a gari kan sai kai kwana 20 kana tallata baka sai zuwa in gida na gari ka in wata mota ta gari ka in wasu shi nuna gari ka in wasu bisa shi na gari ka babu kuɗi ga mutane bai kai su nan da nan ka sai su
garba mai baki bisa ga haka gwamnati ya kamata ya zan a tosa mu talakawa mahajjata bisa ga aikin Allah da zan kasance a ci aikin Allah koyaushe ko wace shekara abu ƙarin kuɗi na akai bisa gare shi koyaushe a ci duk shekara kuɗin haji ƙari na shi kai
awali mai kamiya muna fatan dai gwamnati ta tausaya game da wannan kuɗin da sun ga tsawala saboda ko ba komai bane abin yayi tauri kuma bane abin kuɗin sun yi waya to duk wanda Allah ya baki ko har ya zuba abi ne kuma yanzu an kace shi ƙari kuma nan da kwana 8 ina fatan shugaban nan ƙasar su dan tausaya ma talakawan su waɗanda Allah ya baki ko har sun ka yi kokari sun ka yunkuri sun ka zuba.
A nasu bangare malaman addini Islama na ci gaba da cewa babu hujja ga dukka wanda Allah ya hore ma da ya ce ya ga tsadar kudaden kujerar zuwa hajjin kamar yanda Liman Rabu'u ke cewa
idan mutum ya lura babu wani abin da ka kase yanzu wannan kudin shi bai karo ba kenan magana a ce ma kowace shekara a ce firi na jirgi zai tsaya wuri guda wannan bai taso ba tunda kowa ya san yadda abubuwa suke yadda kake sayan abu da yanzu ba haka sai ne ba saboda ka ba mu baki da an ce an kara kudi na jirgi wannan ba wani abin mamaki bane abinda ake hankalta ma in Allah ya baka hali fa'ir da ke cikin aikin haji ba wai ana magana miliyan 2 ne jika 200 da wani abu saboda haka wato wani wajibi ne Allah dora maka cilisa ne ka je ka yi aiki haji Allah baka hali da lafiya da guzuri ba magana kula da tsada bane.
Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger.
To a gaida Haruna Mamman Bako kafin mu ci gaida rahotonmu na gaba a ci gaba da shakatawa da wannan faifan.
Yeah.
To yanzu kuma sai ziyarar da mataimakin gwamnatin jihar Taraba ya kai a garin Mambila bayan rikicin da aka yi har wasu suka rasa rayukansu. Ga Ibrahim Abdulaziz da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Da yake jawabi ga al'umman yankin yayin wannan ziyarar jajantawan, mataimakin gwamnatin jihar Taraba Honorable Haruna Manu ya ko nuna takeicin gwamnatin jihar ne game da abin da ya jawo wannan rikici, tare da ba da tabbacin cewa gwamnatin jihar Taraba za ta tallafa waɗanda rikicin ko ya shafa. Hakanan mataimakin gwamnan ya kuma kirayi al'umman yankin Mambila ne da su yafe wa juna domin ciyar da yankin su gaba.
Mu abin da ya faru a gaskiya zamu faɗa muku, ya ba mu mamaki, ya kuma ba mu kunya. Domin me? Domin mun san mutanen Mambila mutane ne masu zaman lafiya. Don Allah, mai girma gwamna yace a faɗa muku, ku yi hakuri, bai kamata saki ganin irin wannan abun ba. Domin mu abun ya ba mu mamaki, mutanen Mambila kun zo gaba ɗayan ku, mun zauna mun yi shawarwari, aka ce za a zo a yi zaman lafiya a Mambila. Bai fi kwana uku ba, kawai sai aka ce ga wata rikici ta zo ta barki. Wanda aka musu barna muna ba su hakuri don Allah su yi hakuri. Gwamnati za ta yi ya duk iya kokarin da ta duba ta ga irin abubuwan nan da aka yi.
Kawo yanzu dai ɗaruruwan jama'a ne ma wannan rikici ya raba da gidaje, inda ko suke samun mafaka a wajen ƴan uwa da abokan arzuka. Bayan mako ga waɗanda masu ƙetara zuwa ƙasar Kamaru da kuma waɗanda yanzu ma ke kwance a gidajen asibiti. Ko ina ka duba dai mata da ƙananan yara ne wanda rikicin ya shafa ke kokawa.
Mi mborta ke ko ko mi yidi gwamnati wallito mi be guli da ni mi tie wala ko mi mari be ko si da ni mi jawdi
da mi haka dai muna cikin wani mawuyacin hali. An kashe mana ƴan wada dabbobi, don Allah a taimaka ku fada ga gwamnati halin da muke ciki, a cewar waɗannan mata da rikicin ya shafa.
Kan fu ko mi mborta da ke a galim sai bo
kamar dai waɗannan mata su ma magidanta da ke cikin gudun hijira sun komi ga gwamnatin su ne ma ga gwamnatin jihar da kuma na tarayya da a taimaka ganin halin da suke ciki a yanzu.
Wai su daga guroji ta taimaka da gera gidanmu da abinci da kuma sutura.
Muhammadu Mafire daga tem jong gida da sanu da kawu da baffa.
Zubairu Alhaji Isa Nabaya Hainare, ina gudun hijira, ya kace mini babana.
Kawo yanzu dai yamma dai zuwa lokacin da nake cillo da wannan rahoto, ana fasaran iso wata wagar hukumar bada agajin gaggawa ta Najeriya ne ma, yayin da ita ma gwamnatin jihar Taraba ke cewa za ta turo nata sakon. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na Murar Amurka daga Jalingo a Najeriya.
Lallan shugaba Adali ne sirrin zaman lafiya, in ya so a yi zaman lafiya, in ya ke ko a tashi sama. Lallan shugaba Adali ne sirrin zaman lafiya, in ya so a yi zaman lafiya, in ya ke ko a tashi sama. Amshin waka ta jarbari kan bude maka ai mulki ni'ima ce ta Allah, sannan shine hanyar halaka. In kai adalci shugaba, to Allah zai saka maka. In ka zama mai san zuciya, to Allah ba shi dafa maka. Adalcin nan a bayyane yake, je malamai su bude maka. Yi mata lakawanka hidima, Allah ne zai dafa maka. Idan zaka bi dole gima, kace kai kafi son ai haka. Bayan haka ba daidai bane, haka dole ta sa ai haka. Kai amfani da ƙarfin mulki, ka manta ba shi dore maka. Don haka shugaba Adali wannan
baya bi. To har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na Murya Amurka da ke nan birnin Washington DC. Mu yanzu agogo ce karfe 3 na tsakar dare da minti 15. Ga kuma shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. Har yanzu dai muna nan tare da bakuwanmu Dr. Fatima Dantata ta Jami'ar Bayero da ke Kano. A makon da ya gabata ta ƙara jan hankalin al'umma akan matsalar shan miyagun ƙwayoyi da talauci da suke addaba al'umman Najeriya. A shirinmu na yau za ku ji ci gaban wannan hirar, inda wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda ta yi mata wannan tambayar.
To gashi dai kin kware a fannin nan sosai sosai, kuma na san kin yi gwagwarmaya ganin kina mace. Ga ki daga arewa, ga ki musulma
daga Kano, kuma kware cikin binni. Inda ada bangane ilimi ta na amince babu shi.
To yaya kika iya samun sha'awar yin wannan gwagwarmayar duk da cewa na san kina musulman kamar yadda muka faɗi
kina da ake kulle?
Eh ake kulle. To kina da aure yanzu dai bari in yi tambaya tunda kin ce wancan miji ya
rasu. Eh yanzu nayi aure shekara 4 da wuce. Abin da ya dada bani dama na samu cikin ikon Allah ne wannan abin ba wani tangarda. Ai da hannai na gama. Har na samu doctorate ina na gama. Ni Aisha duka ba shekara ta 4 da wannan abu da yin aure saboda haka a lokacin ba sai da na kammala. Kuma yara na sai ya zama nan iyaye na muna tare da su. Su suka yi min tarbiya da renan yara na ni kuma na koma na je ne na makaranta.
Babban kuma suka baki goyen
baya. Suka bani goyen baya mai yawa.
To yanzu mijinki yaya kuke tun daga shi hakina aiki?
Shi ma ya tsohon malamin makaranta ne.
To
kuma yanzu hakimi ne basaraki ne a Kano.
To to ai miki gaya mana ko waye shi ba?
Sardau na Kano ne Malam Ibrahim Shekaru.
To your excellency.
Professor Diko.
To your excellency Professor Hajiya Gaji. To cuɗanyarki da abokan aiki. Yaya kika ga yadda maza ke kokari wajen taimakawa mace musamman irin ki wadda kuke irin wannan gwagwarmaya cikin mutane?
Alhamdulillah mu kam babu abin da zamu ce sai mu wa Allah godiya. Cuɗanyen mu a tsakanin mazanna saboda akwai kyakkyawan fahimta. Mun shiga da girmanmu da tarbiyyar mu ta addini da al'ada kuma mun rike ta. To ganin mun rike tarbiyyar mu ta addini musulunci da tarbiyyar mu da al'ada ta bayan shi yasa mu bamu samu wani cikas ko wani abin nan a tare. Suna girmama mu muna girmama su. Kowa ya san iya layinsa, kowa ya san inda yake tsayawa.
Kuma sun goyi bayan abin da kuke yi.
Eh sun goyi bayan abin da muke yi alhamdulillah.
Bari mu koma fannin siyasa.
Ko shiga da ni siyasa.
Tunda ai mai gida gashi tsohon gwamna ne, to yanzu kin shiga siyasan ko a'a?
Muna taya shi na hidimar jama'a. Yawwa, dinda abu ne da ya shafi jama'a. Ina aiki na makaranta amma idan abin taimako na jama'a yazo duk irin jama'ar da za a yi da taron da za a yi, zamu hidima daidai gwargwado wadda shari'a da al'ada ta bayar matar gida ta yi wa bakin jama'ar mai gidanta. Ina wannan.
Amma baki shigar siyasar tsundun ba.
To ai su suke yi mu kuma muna taya shi.
To
da hidima da jama'a da abin da jama'a dai da abin da ra'ayi in ana taro da abin da ya kamata
ayi wa jama'a. Kina fita campaign?
Muna dai masa hidimar jama'a kuma dai duk jama'a da suka zo zamu karban masa shi. Kuma tunda san da aka yi commissioner ma dai duk abin da aka yi dai abin da za a tafi ai tare. Kuma yanzu ma dai ana tafi tare. Ana tafi tare da abin da ya shafi wanda za a yi kyautatawa, a kyautatawa jama'ar da suke tare da shi ana yi musu.
To ya kika ga siyasar Najeriya?
Siyasar Najeriya muna addu'a, muna neman.
Ina ganin mata sun karbu.
Ai yanzu gaskiya da raguwa saboda akwai inda har yanzu inda mata duk irin kokarin da mace ta yi wataƙila haka a farko za a kama, amma idan an zo wurin fidda gwani zai wuya ba tare da wani tangarda da wani abun nan ba a ga mace a ce kai tsaye an fidda ita an karbe ta sai dai an samu dan abun nan. Muna da daidai ragowar aiki dai a hankali a hankali ana yi in sani ya ƙaru ilimin ya ƙara akan muhimmancin ilmantar da mata da muhimmancin ilimin mace wataƙila a hankali a hankali za a karɓi. Tunda yake ƙasashen da suka ci gaba ma za ka ji ana magana ba sa rabo da wannan ƙorafin na har yanzu ba a basu damar su ne yanda za
su waye ba su ba da daman ba maza kenan.
Eto tunda maza kenan tunda kin ga su America masu Ingila inda suka goge ma da demokradiyyar za ka ji har yanzu mata ba sa rabo da ƙorafin ba a basu damar su yanda ya kamata ba.
To jama'a masu sauraro a nan zamu da sa'aya 20 namu na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu da ƙarashin wannan hirar. A madadin Madina Dauda da ta yi wannan hirar da bakuwar tamu Dr. Gaji Fatima dan tata da Ms. Julie Gresham da ta hada mana sauti. Ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya.
Da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu da labaran da suka dauke hankulan jaridun na Amurka tare da Nazir Ahmed Hausawa.
Sharhin jaridun Amurka. cikin shirin sharhin jaridin Amurka na wannan makon zamu fara ne da jaridar Washington Post. Jaridar ta rawaito labari mai taken babbar kotu ta bada damar aiwatar da wani bangare na dokar hana shigowa Amurka. A ranar Litinin din da ta gabata ne kotun koli ta sassauta dokar shugaba Trump inda ta bada sabuwar dokar hana matafiya daga kasashe guda shida masu yawan musulmi shiga Amurka inda ta amince da sauraron halaccin yiwuwar dokar a lokacin hunturu abinda ya bada damar Trump yace yayi nasara akan hana dokar da aka yi a baya. Takaddar da kotun ta bayar ta saka hannu gami da fito da wani abu da bangarorin guda biyu basu bukata ba. Takaddar ta ce gwamnati ba za ta hana duk wani wanda yake da alaka da Amurka wacce ta hada ta iyalai da suke zauna a Amurka ko aiki ko kuma wanda yake halarta jami'a Amurka shigowa ba. Amma kotun ta bayyana cewa kananan kotunan sun zura jiki a inda suka haramta dokar ta Trump kwata-kwata wacce ta haramta bada izinin shigowa Amurka ga 'yan kasashe guda shida waɗanda suka hada da Libya, Iran, Somalia, Sudan da Syria da kuma Yemen na tsahon kwanaki 90 wanda kuma ya tsaye da shirin 'yan gudun hijira na tsahon kwanaki 120. Sai kuma jaridar New York Times. Jaridar ta rawaito labari mai taken yayin da yanayi yake sauyawa jihohin da ke kudancin Amurka za su fi shan wahala fiye da sauran. A inda sauyin yanayi yake ta farfasar Amurka nan da shekaru goma masu zuwa ba duka jihohin kasar ne za su wahala kamar sauran ba. Jihar Maine za ta fuskanci sanyi madaidaici yayin da jihar Florida kuwa za ta samu akasin hakan inda za ta fuskanci hucin zafi mai tsanani a lokacin rani. Ruwan koguna za su karu wanda zai yi sanadiyar mamaye gidaje masu tsada da ke gefen teku. A wani sabon bincike da mujallar kimiyya ta buga, masu bincike sun duba irin yadda sauyin yanayin zai cutar da tattalin arziki a Amurka cikin sabon karnin da zai zo a nan gaba, inda suka gano cutarwar ba za ta zama daya a cikin jihohin ba. Jihohin da ke arewa maso gabas da kuma yamma za su sami yar dama, a yayin da yamma ta tsakiya da kuma kudu maso gabas za su sha ukuba. Sai kuma mu leƙa jaridar USA Today. Jaridar ta rawaito labari mai taken mutane kimanin miliyan 200 za su kalli kisfewar rana. Sharhin jaridin Amurka kuka saurara, Nazir Ahmad Hausawa daga sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC ke cewa mu zama lafiya.
To a gaida Nazir Ahmad Hausawa, yanzu kuma mun zo ga wato sakonnin da ku masu sauraro kuka aika mana.
Magana Alhaji Hayatu mazaunin Bayelsa Sokoto ga Daloka Game mira abiku isamin sakon ga nawa daga gwamnatin Taraba. Ina kira da Shan Muhammadu Buhari, wallahi saboda shi wa talaka adalci an ka zabe shi saboda shi daga wa talaka adalci to an samu jami'an gwamnati da izo hotel da kici na kashe-kashe ba kashi ba dalili. To dan haka aka hado ka ta baci jihar Taraba kuma sannan duk wanda an ka samu da hannu a hukumar da shi a hissan ma waɗannan jama'a hakin da an ka zalunce su.
To ni ne Alhaji Ahmadu Maye sarkin mayu 7. Abin da ya ba mu dadi a wayewan garin yau a jihar Plateau, na mun dauki wannan gwamnan kaman yana tsoron shamomin nan. Alhalin Allah da iko bayanin ba yana tsoron su bane. Su ne ba su da godiyan Allah. Yanzu ya kakkaɓe waɗansu mutanen da suka hararwa gudu a Plato. Mun an fara ganin hasken tafiya. Da na dauka yana tsoron su ne sun ce bai sai sauke su ba sai abin da sun faɗa ne. In yace zai sauke su sai wa zai faɗi zabe. To yanzu har yanzu mai girma gwamna an gudu ba a tsira ba. Wanda kaka ba su appointment na office to a cikin kashi 100 kana da guda 50 iska ne mara tsoron Allah su ba su ma an ka canja musu launi ka dawo kan commissionerinka. Commissioner sun ce baka ba su komai ba su amma su da fambakin moto kaman mai daukan gawa. To wannan sun ja maka mu mun tabbatar kana ba su kudi tun da ba commissioner da ya resign ba wanda ka bashi matsayin resign da cabinet naka na gwamnati ko ba wanda ya resign. To mu talaka za mu kai ka addu'a Allah sa ka gama duniya da lafiya.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sunana Alhaji Musa, American Syria Kegan Nigeria muzauni Owari. Ina jin hankali ga matasan mu musamman matasa a daina wasu abubuwa waɗanda ba su kamata ba. yadda an ka tsaya da wasu abubuwa na banna a lokacin azumi, to ake gaba da wannan abubuwa na arziki kada ake don azumi ya wuce a kama ta'addanci ba mai kyau bane.
Ya Allah ya Allah na roka, Allah ni kai ne na roka baro ki ka don ka huiba.
Shin ko ka san shirin domin iyali ya shafe ka kai tsaye? Kama daga neman damawa da mata a harkokin mulki.
Mata idan za mu zauna mu haɗu, mu zama tsuntsiya mu daure mu ɗaya mu dunkule guri ɗaya, to dole wannan 35% din da ake cewa UN ta ce a bada, sai mun tabbata mun mai da shi 50% ma.
Da kare haƙin ƙananan yara.
Magogo yana luwaɗe da mu. Idan yayi da wannan yau, gobe kuma sai yayi da wani.
Dangantakar mahaifi da ƴaƴansa.
Wannan magana ta Habiba. Ni isiya kuna riga na ɗaukowa raina, in zai yi da nama na sai ya bani yata.
Da rahotanni da suka shafi ci gaban iyali.
Fiye da mata da maza 4,000 ne suka yi rijista da hukumar Hizba ta jihar Kano ƙarƙashin shirin gwamnatin jihar Kano na aurar da zawarawa.
Gwagwarmayar kare haƙƙin bil adama.
Gaskiya mun yi baƙin ciki, mun shi zahi, mu a sunan iyaye, a sunan masu kare haƙƙin yara da mata. Yau mace a ce an raba ta da ɗanta, ko yau ɗa an raba shi da uwar shi, ku duba ku ga wannan abu da zahi da takaici.
Ku kasance tare da shirin domin iyali kowace Alhamis da karfe 6 na safe agogon Najeriya, Nijar da Kamaru karfe 5 agogon Ghana.
Kai mata su ne duniya, su ne dadi.
To yanzu kuma mun zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma nan kana takaice.
Jiya Alhamis Amurka ta fara aiwatar da sababbin dokokin da suka buƙaci masu neman takardar izinin shiga ƙasar daga ƙasashe da galibi musulmi ne guda 6 su kasance suna da wata dangantaka ta kud da kud da wani dangin su ko kuma wata cibiyar kasuwanci a Amurka kafin a ba su izinin shiga.
To madalla da takaitattun labaran mu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayan sa, yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen Hausa. Musamman Grace Alheri Abdul da tutiya na gabatarwa, sai Solomon Abu wanda ya bada umarni da injiniyan mu John. Ni Ladan Ibrahim yau ke cewa sai anjima, saurari wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin.